بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله. بركم جاء يمتشن لهدي بيار قوات رمضان هجر النبي عليه الصلاة والسلام shekaru 1447 da 7 daga Makka zuwa Madina, wanda kuma hakan ya daidai da 22 ga watan Fabrairu 2026 miladiya. A darasin da ya gabata Allah ya karanta mana aya ta 282 cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara, wato ayatul dayn. Farin Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. مرد الفار بياني أكن آية با لوك تشيما لحدنسا كما لورا لتشيوا آية تنا لتو قريد لتحيد كما يدى مكفر إيجيا إذا تشي آية لتفكو وتآية أو تكن القرآن بكما سبايا بكاتا على رمى تاكي ميمي تاكا على ينزو sai dai kawai za mu yi abin da ake ce mai waiwaye a don tafiya, a taƙaice a gurguje ɗan abin da muka faɗa jiya wanda bai da yawa, mu maimaito shi sannan kuma mu ci gaba da tafsirin har ya zuwa ƙarshen ta insha Allahu ta'ala. Kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi. Da tambaya na farko yana cewa: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Menene hukuncin mutum ya yi aikin lada da dukiyar haram? Malamai suna da maganganu guda biyu dangane da wannan. Ra'ayi na farko shi ne Allah ba zai karɓa ba, saboda ƙa'idar inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ta'ala mai tsarki ne, baya karɓa sai mai tsarki. Idan mutum ya yi sata, ya je ya sadaka da kuɗin satan, to Allah ba zai karɓa ba. Idan mutum ya yi sata ya je aikin hajji ko ya je umara da kuɗin sata, duka Allah ba zai karɓa ba, domin sos ɗin da kuɗin ya fito na haramun. An gane ko? Wata rana Imamu Abu Hanifa, Allah ya ji ƙansa da rahama, An-Nu'man, ya ga wani mutum yana fatan tuffa. Idan ya saci tuffa sai ya ainihin wato yi sadaka, saci tuffa sai kuma ya sadaka. Sai ce: ya kace aikata haka, baka san cewa sata haramun bane? Sai ce: to ai satan da nake yi zunubi ɗaya ake rubuta mu, idan kuma na yi sadaka aikin alheri ne lada goma ake rubuta mu. Saboda haka ni ɗan kasuwa ne, kamar dai baka gane ba kai Abu Hanifa, kasuwanci nake yi tare da Allah. In na yi sata a rubuta mun lada ɗaya, sannan a rubuta mun zunubi ɗaya, ni kuma in yi sadaka a rubuta mun lada goma. Ina fata ana fahimta. To shi inda ya fahimci abin kenan. Har yake ce Abu Hanifa, ko dai baka gane bane? Abu Hanifa ya kalle shi ya ce: ka yi sata a rubuta maka zunubi, ka yi sadaka ba a karɓa ba, ko lada ko zunubi ba a rubuta, ba a karɓi wannan sadakan ba, ko dai baka da fahimta ne kai ma? Saboda Allah ya ce: inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Saboda haka waɗanda suka tafi a kan wannan ra'ayi sun tabbatar da cewa da wasu dalilan ma lallai duk wanda ya yi zalunci, ya yi mugunta, ya aikata aikin ƙwarai da abin da ya zalunta, to gaskiya aikinsa ba karɓaɓɓe ba ne. Allah ta'ala ya tsare mu. To sai wasu daga cikin malamai suke cewa satar da ya yi zunubinsa yana nan a kan shi, an fahimta? Haka kuma aikin alkhairin da ya yi ladan yana nan shi ma a tattare da shi. Akwai zunubin, akwai kuma ladan. Kamar ya gaskiya wannan ra'ayi ne marjuh, ma'ana ra'ayi ne wanda yake arin akarin jaya, ba shi ne rajihin zance ba. mafi inganci shine wannan fatawa ta farko. Saboda haka wanda suka kafa hujja da dalili na biyu cewa zai iya aikin kwarai da abin da yayi na sata, suna cewa ai zunubin akan kan shi ne, amma kuma alherin baya kan wani wanda yayi alherin a gare shi. Kamar mutum ne ya sata ko ya fashi, shi ya ɗauko zunubin fashin, ko yake sai da giya, ba amma misali in ya zo gurinka kai da kake sai da kaza sai ka sai da masa ko ya maka alheri, to kai a gurinka halal ne, shi a gurin shi kuma haramun ne, kai halal ka ce. Ina fata ana fahimta. Wallahu ta'ala a'lam. Amma dai mutum ya nisanci dukkan irin wa'innan ababe da akwai saɓani, saboda kar ka fada cikin shubha, ka bar shi shi ya fi alheri. Saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a ci tsayibat, ya ce ku ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim. To saboda haka lalle a kiyaye haramun a nisance shi, domin yana lalata ainihin wato rayuwar dan adam. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullu lahamin nabata ala suhti fan naru aula bih, hadisin Abu Bakar as-Siddiq Allah ya kara masa yadda. Annabi ya ce dukkan wani tsoka da ta ginu akan haramun wuta ce ta fi cancanta da ita. Ina fata ana fahimta. Ya faɗi wannan hadisin lokacin da wasu daga cikin masu zagin sahabbai suke tuhumar sa cewa wai ya hana nana Aisha rabon gadonta, nana Fadima afwan, ya hana nana Fadima rabon gadonta, ya cinye mata wata gona ta Fadak, ya ce a za a cinye mata ni da kunne na naji cewa ga abin da annabi ya faɗa, idan haƙƙinta ne ai za a bata. Bayan annabi ya ce mu annabawa ba a gada mu, nahnu ma'asharal anbiya ila nuraf, mu annabawa ba a gada mu, wa ma taraknahu sadaqa, duk abin da muka bar shi ya zama sadaqa. Saboda ita malam musulunci ba a gado. To a taƙaice haramun illa yake da shi. Na daga ciki hadisin da yake cikin Muslim, annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada bayanin wani mutum cewa innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurul mustabihat, har zuwa ƙarshe la ya'lamuhunna kathirun minan nas, idan ce sun bazakar rajula shadidu safara, shadidu bayadin menene shadidu safara, ya muddu yadayhi ila sama ya qulu ya rab ya rab, ko ba ka ba fa ghuzziya bil haram, har zuwa ƙarshe ce fa anna yustajabu lahu kama qala alayhi salatu wassalam. Wato wannan mutumin ya cika sharuɗan karɓan addu'a. Na farko matafiyi ne, Allah yana amsa addu'an matafiya, amma yujibul muqtara idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alu khulafa al-ardh. Bayan da tafiya ga wahala kuma muqtar ne shi, ya ga gajiya ga matsatsi irin na tafiya na matafi, sannan kuma ga daga hannu sama shi ma yana daga cikin ladabin addu'a, ya daga hannayensa. Amma inda illar take, an shayar da shi da haram, an tufafatar da shi da haram, an ciyar da shi da haram. Idza nabi ya ce fa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghuzziya bil haram, gaba ɗaya abincin ma da ya ci ya taso ya girma duka haramun ne a cikin jikin shi, haramun ce ke tafiya a tsokar shi gaba ɗaya. To wannan shine virus ɗin, kamar kwamfuta ce, in virus ya shiga cikinta za ta iya aiki ne gaba ɗaya, za ta lalace. To annabi ya ce fa an layi tilamu da wuya, za a iya amsa masa wannan addu'a? Ba zai yiwu ba. Da yana da kyau mu kiyaye, wani lokaci za ka nuka zo kai ta addu'a Allah bai karɓa ba. Me ye dalili? Alwai suka ce wallahi ba mamaki rigar da take jikinka sanda take addu'a ita ce ta haramu, sai ta hana Allah ya karɓa addu'a ko hularka ko takalminka ko agogonka ko gilashinka ko zoben hannunka, duk wannan dalilin yana iya hana. To yana da kyau mu kiyaye, ya zama to halal muke ci. Idan mutum yana so ya zama mai amsar addu'a kamar yadda annabi ya faɗa ma wanda da cikin sahabbai, annabi ya ce aqim mat'amak, ka maida abincinka ya zama halal, duk yadda za ka yi ƙoƙari ka zama halal kake ci, ta kun mujabar da'awa za ka zama wanda ake karɓa addu'a shi. Haka ta ana fahimta, in dai halal ne to ka ci ka more, kamar yadda yake ziyara wajen malaminsa Imam Abu Hanifa ne je wurin Imam Shafi'i, ko Imam Shafi'i je wurinsa na manta, yadda tana kallo kullum malam yana cewa malami na zai samu na ziyara malam sai ga malamin malam ya zo aka samu abinci ya tace abincin ya tsira kwano ce kai wannan mutumin wai shine fa malamin baba muje ya cinye abinci kuma duk ba da yana ta kuranta mana shi da zuhuri da gudun duniya ha dai kada bai tashi yayi kiyamul layl ba ita kawai ta tsaya ta zama spy ya ji dai bai tashi yayi sallah ba sallan asuba tana yi ya tashi yayi sallan asuba bai yi alwala ba tace kai wannan ina dan tabbai haka wannan wani irin malami ne ko ta ba wannan labari tace to ai gashi gashi ita ba ta yi tambaye shi ba sai shi ya tambaye shi tace ka ji abin da kace yace lokacin da nazo gidanka a halin tafiya ina tsananin jin yunwa na zo gidanka na tabbatar da abincin gidanka na halal ne shi yasa duk inda na samu halal ko Allah ya ce karka ne wasa eh shi yasa na ke tsare ni na ya ga mai shi na dan na san abincin gidan da na halal ne abincin gidan malam ina za a samu ko yana ba ce haramun yi a gidan ne ma yake jago ne haram aha ne haka ne yi a gidan ne ma ku ga gani ai ko burbutu ba za a gani malam a gidan ne a gani saboda aka yi abincin shi ya tafi a tafi da kwanon yana daga cikin sunna ka ci abinci ka shiɗe kwano sunna ne akwai lada ka tsotse ɗan yatsunka ma sunna ne an fahimta muna karanta wannan hadisin wata rana Sheikh Al-Abbas Allah ya ƙara masa lafiya yana nan sai wani ya tambaye shi to yanzu malam ai ana cin abinci da cokali ya ce cokalin ma sai ka shiɗe shi alhaji ya yi daidai ya ce amma dangane da rashin sallah ko kiyamun lere da bangi bai ce wallahi matsaloli nake istinbadi na addini sama da guda 30 da wani abu a zaman nan da yake ya ce sallah kuma da layi ba a tsarki ba alwala sun alwalar isha'i ta fi tana nan ba ta kare ba to wani alwalar zai sake ruwa ta ga manya kenan malam ba ba kan ba zaki ba mai ko amma mu ne yanzu ai mun tashi to zo mun sake alwala Allah ya shirka to saboda ka take cire haramun ne gaskiya ka ji bayanan da malamai suka yi dan da ce ko malam menene hukunci ɗan kasuwa waɗanda suke ƙara farashin kayan su idan watan azumi ya zo menene kuma hukuncin hakan da suke yi ko su ji tsoron Allah ne duk wanda ya kawwala wa bayan Allah Allah shi ma zai kawwala masa ya kamata ku rage farashin kayan albarkacin wannan wata wallahi malam akwai abin da yana da bakan tare waɗanda ba mu ba abokanan zaman mu wallahi idan lokacin bikin Christmas ya zo suna rage wa mutanen su farashi amma mu kuma in lokacin mu ya zo sai kaga ana ƙara farashi duk da dai ni wannan matsalar ba na so in shiga cikin ta da zurfi saboda in kai magana da ƴan kasuwan akwai waɗansu ababe da ka iya faruwa wajen siyo kayan da ɗauko su da kaza sukan canza lokacin da ake Christmas ba lokacin ake azumi ba amma bai suna iya caccanzawa amma dai kai a matsayin ka na ɗan kasuwa ka ji tsoron Allah kai ka san farashin kayanka ka san me ka samu na riba menene kuma ka rage a da azumi babbar ribar ka shine kai abin da Allah zai yarda da kai wallahi ko baka samu riba na kasuwancin ka ba ka samu riba na Allah ya gafarta maka ka rage farashin kayanka wannan shine babbar ribar da ake bukata ka sauƙaƙawa bayan Allah kai ma Allah zai sauƙaƙa maka Allah ta'ala shi ne so yin hakan ba daidai ba ne sai a kiyaye wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya taimaki malam tambaya ta wani dillali ne ya ce da mun da fili bayan ya kai ni na saya na zagaye filin daga baya ya sai da mu wani ba shi da kuɗin da zai biya ni sai ne mishi Allah ya isa ni da ya zalunce ni to matana ko matansa duk kalmar za ta zama za ta iya ɗaukan kowanne ko a ce matana ko matana duk da ƙa'idar Hausa dole ya kamata a ce akwai bambanci yanayin cigar rubutu don a tantance matana yake nufi ko matana a taƙaice dai iyalinsa da yaransa sai suka ringa yi mishi da yadda suka gan shi suna tsine masa ko suna zaginsa ni kuma ina hana su don gudun kada Allah ta'ala ya ainihin wato kama su da wannan laifin falagira na maganar da suke fada domin ni na riga na ce Allah ya sa to wai sai iyalan suka ce su ai su ma ya zalunce su ni kuma na ce ba su ya zalunta ba ni aka zalunta kuma tun da na ce Allah ya sa to ai magana ta gare to ya magana take su kila ai su magana ne ya za a yi ya mutu kuma ya tinye masa da ko kai Allah ya shirka ka san wai wane ne cikin mawaƙan da yake cewa mutum bai da gadon ka amma yana da gadon batun ka kenan ai dukiya ta fashe ai tunda ya riga kai ƙara wurin Allah to shi kenan zai bar magana ke matarsa ko ɗansa ko wane ne za ku ba magana ba ta kuma ce ai tunda mahaifi ke da rai shi ne dukiyarsa ce ya yi abin da ya ga dama lokacin da kuma ya rasu to shi kenan dukiya ta dawo hannun ku ku ne magana sai abin da kuka ce amma wanda aka zalunta shi ne shi uba ma'ana kai ɗin kai ne mai dukiya kuma ka bar a hannun Allah shi kenan ka bar magana Allah shi zai yi hukunci ina fata ana fahimta yau ai Allah ya yi ta kan komai duk da ana samun waɗansu da su har ba na wai a ce musu Allah ya yi ta saboda ba su yi tunani ba su san haɗarin wannan barin mutum da Allah ba wallahi da sun sani da ba za su yarda da hakan ba eh muna fata Allah ya kawo mana mafita a cikin al'amura amma dai lallai irin waɗannan ababe na cin haƙƙin bayan Allah to ba wai dillare kaɗai ba duk wani wanda yake da alaƙa da irin wannan na wani haƙƙi to ji tsoron Allah kare danna haƙƙin kowa domin wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya ci haƙƙin wani ko da kai da shibir ne shibir ba shine nan daga nan zuwa nan in ka buɗe hannunka wannan babban ɗan yatsan zuwa nan shine shibir to Annabi ya ce za a zo a gwargwadon filin da ka ci ko taɗin wannan shibir ɗin za a zurfafa shi a ƙarƙashin ƙasan bakwai ƙasa har ta bakwai wutar jahannama to yana ga wanda zai ci kamu ɗaya wani zai ci mita kaza mita wani ma ya ci ya filin da baki da yanzu ka ga wannan haɗarin gaba ɗaya ma filin aka daina wala Allah kwata ne wala Allah 50 by 50 ne wala Allah cikakken fuloti ne 50 by 100 ko kuma a ce 100 by 100 ko kaza by kaza kai ƙila ma gona ce dan Allah ya ji dan Allah ya wannan haka akwai haɗari shi yasa zaka ga mai wayo shi ne koda gidansa ne ko filinsa in zai gini ma baya cin ya shirka sai ka bar wani dan ciki wala Allah saboda kulbati ko saboda wani abu dai amma mu yanzu mun waye gari so muke sai mun cinye komai mun yi handame kaga wani ya shiga cikin kulbati ma an fahimta ya rufe shi kawai ya kulle ko ina da ina wannan duka kuskure ne Allah ya yafe mana ya sa mu gyara sai wannan mai tagode Allah ya saka da alkhairi ya kawo gudun malera 10,000 a hannun cash an fahimta Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa amin jani ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza tadayantum bidaini idan kun tashi yin mu'amala ta bashi an gane ko ila ajalin musamman zuwa wani lokaci sananne faktubuhu ku rubuta bashi dan saboda samun natsuwa da aminci bisa mu'amalar da aka yi adadin abin da aka karɓa da lokacin da za a biya istisaqan wa raddan lin biza dan samun amintuwa da kuma kore jayayya nan gaba kada wanda ya bada ya ce kaza ne wanda ya zo kuma zai shi zai biya ya rika cewa kaza ne tsakanin dan uwansa wal yaktub bainakum katibun bil adl a samu wani mai rubutu wanda zai rubuta a tsakaninku da adalci ai bil haqqi fi kitabatihi wajen rubutun nan yayi rubutu da adalci ya rubuta wannan bashi la yazidu fil mali wal ajal wa la yanqus kar ya kare cikin kudin ko ajali na muddar sanda za a biya bashin sannan kar kuma ya rage kudin wala ya'ba katibun an yaktuba kada wato shi mai rubutu ya ki amsa kiransa ko gayyatar da aka yi masa na ya zo ya yi rubutun nan idan an kira shi a kai kama allamahu Allah kamar yadda ubangiji ta'ala ya sanar da shi ai faddalahu bil kitabati yadda Allah ya bashi falala ta sanar da shi ilimin rubutu fala yadkhalu biha kar ya ruwa da wannan ilimin nasa fal yaktub lallai ya rubuta wannan ainihin wato bashi a tsakanin waɗanda suke mu'amala ta bashi sai Allah ya ce wal yumlil ladhi alayhi alhaq idan aka tashi rubutun wanda yake da haƙƙi da haƙƙi a ran shi ne wanda shi zai biya bashi wanda shi ya ci bashi shi ne mai haƙƙin biyan bashi dan bashin akan sa yake to shine zai yi imla'i imla'i shine dictation shine shufta yayi shufta ga mai rubutu ya rika rubutawa shine yumlil imlalu wal imla' bi ma'ana yumli al katib al shakhs alladhi alayhi al haqq wanda shike biyan ainihin wato bashin ai adai ya annahu al mashhud alayhi domin akan sa ake kafa sheda shine zai biya bashin wa yaqirra li ulama ma alayhi bin yatabbatar ya san menene akan sa shine zai ce ni wani dan wani ne zama a gida kaza a unguwa kaza ko mai sana'a kaza ko mai shago kaza a kasuwa kaza yana rubutawa shi kuma na karbi kudin malam wani ne zama a unguwa kaza gida lamba kaza ko mai shago kaza a wuri kaza duk da fara naira kaza akan zan biya shi rana kaza ga watan kaza duk yana fara shi wanda ya ci bashin zai rika fara shi wanda yana zaune yana ji a gaban sa an gane ko shi kuma mai rubutu yana rubutawa wal yattaqillaha rabbahu yajtsuran Allah ubangijin sa fi imla'i wajen imla'in da yake masa shi wanda zai ci bashin me yasa aka ce yajtsuran Allah saboda kada ya zo fadan wannan abin da za a rubuta idan yi wata kalma da take nuna za a iya rajiya ko a kara an fahimta ta yadda idan an tafi gida zai je canza wata kalma ko ya wani rubutu ko ya kara kaza dan ya nuna cewa aka san abin da ya ci wannan bashin yajtsuran Allah sanda yake imla'in nan sanda yake wannan shuftar wala yabqas lafazin qas shine ragewa wa sharahu bi thamanin qas abin da yake ya ka baka dan abu dan kadan to ka wuce ko mun kankantan kudin nan daga ciki minhu shay'an wani abu daga cikin abin da kace bashin ka rage shi an gane wannan ko na wannan gaskiyar abu amalan da kuka yi din in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan idan wanda yake da haƙi mana wanda zai zamanto cewa shine zai biya bashin mutum ne wanda yake safihi safihi shine wawa ko maloho an fahimta gashi bai iya rubutu au za'ifan ko kuma yana da rauni an al-imla ba zai iya fada ana rubutawa ba shi bai iya yadda zai yi bayanin ya karbi bashi kaza a wurin wani kaza ba adadi kaza zai biya lokaci kaza duk ba zai iya yin wannan ba yana da wannan raunin ko dai lice gari saboda ainihin wato kankancin shekarunsa ko kimarin ko kuma ma shekarunsa ya ja babba ne ya zama da fili sosai magana tana iya masa wahala zai iya manta wasu maganganu au za'iful aqli ko kuma ya zama ma kwakwalwarsa tana da rauni zai da kwakwalwa mai karfi da zai iya wannan Allah ya ce au la yastati'u an yumilla ko kuma shi kansa gaba ɗaya ma ba zai iya yin magana ba an gane wannan ko saboda kurma ne likharasin saboda kurma ne shi ko bebe au jahalin bil lughati ko kuma ya jahilci lughar da ake rubutawa wala Allah da turanci za a rubuta shi ko baya jin turanci wala Allah da hausa za a rubuta shi ko baya jin hausa wala Allah da fulatanci ne shi ko bai jin yaran kaga duka an samu magana sai zai iya yin wani bayanin da za a yi wannan an gane ko da makamantan dukkan uzurori da za su iya faruwa idan hakan ta faru to sai Allah ya ce fal yum lil waliyuhu to waliyinsa wajibancin al'amarinsa shi sai ya shuftar a madadinsa ga wani matsayi wanda yake barkin sani wannan wan sani wannan tsanin sani wannan sakataren sani mai masa aiki akan samu mutum dan kasuwa bai yi karatun boko ba amma yana da ma'aikaci dan boko da zai tsaya ya yi bayanai a madadin mai gidansa an bai shi wannan ko to fal yum lil waliyuhu ay mutawalli amrahu wanda yake jibinta al'amarinsa min walidin kama daga mahaifinsa wa wasiyyin ko wanda yayi wasiya yace wani ne zai zamanto mai rubuta bayanai a kaina wa qayyim ko wanda yake tsayuwa akan sa wakilin sa wa mutarjim ko kuma translator wanda yake fassara masa ababe yace kaza ne yayi bayani shi yana jin yaran shi ma sai ya fara sai yare ya fada ma wannan ga abinda uga ya fada ga abinda alhaji yace shi ma ya fara ya zamanto tsafinta tsakanin su to sai ya rubuta an gane shi ma wannan din da zai rubuta bil adil Allah ce rubuta da adalci ma'ana yin imla'in nan da adalci ana samun mugaye waɗanda za su zo wurin imla'in nan su faɗa abin da yake ba daidai ba wallahi akwai wani daga cikin mabarata ya rasu Allah ya gafarta masa wasu a cikin ma'aikatansa sun zalunce shi saboda shi bai da ilimi amma wallahi haka za su faɗa abin da yake saɓanin abin da aka yi su ƙara su yi ciwa-ciwa amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa dukiyarsa albarka su da kansu suke nadama abinda suka aikata.
kaga wannan akwai hadari shi sa Allah yace to shi fal yum lil waliy bil adl wannan waliyin nata wanda zai rubuta bashin ko zai yi imla'in ya shifta a rubuta to yayi da adalci idan kuka tashi za ku rubuta Allah ce wasfashidu shahidan lil rijal ku sanya shaidu guda biyu wasfashidu ku sanya su a matsayin shaida ai ishhadu ala daini ku fakkafa shaidu akan bashi shahidaini waɗanda suke shaidu guda biyu shahidaini hadiraini suna wurin a gabansu ake shiftan a gabansu ake rubutun da mai ba da bashin da mai karɓan bashin suna kallo waqatil aqdi a daidai lokacin da ake kulla wannan bashi ku kalli Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato shahidaini bai ce shahidaini ba saboda shahidaini ya fi zama ablan ya fi isa da gamsarwa an gane wannan ko Allah ta'ala ya ce shahidaini lil rijal wato shahidai guda biyu wanda shi shaida a musulunci sai ya cika sharuɗa na farko dole ne ya zamanto musulmi ne bayan haka ya zamanto baligi ne bayan haka ya zamanto mai hankali ne bayan haka ya zamanto cikakken ɗa ne ba bawa ba ina fata ana fahimta sannan idan ka kalli waɗannan kenan ba a karɓan shaidar kafiri domin ba adili ba ne shi saboda ba musulmi ba ne sannan ba a karɓar shaidan yaro ƙarami saboda shi ba baligi ba ne dole ya zama yana da hankali malamai sun ce ana iya samun sa mumayyar kun mumayyar ne ma'anar mumayyar shi ne mai wayau wanda yana da hankali ya san bai aka yi ya aka yi aƙalla da shekara 7-8 har zuwa abin da ya sama amma yaro ƙarami ba a yadda ba sai akwai wanda suke tsanantawa ma dole kawai sai ya bayyana ba batun shaidar yaro sannan cewa ya zamanto a ƙarƙashin wannan ma na mutum hankalin hatta majnun mahaukaci ba za a karɓi shaidarsa ba saboda haka dole sai ya zamanto cikakken baligi mai hankali sannan kuma ya zamanto cewa cikakken ɗa kaga ba za ka karɓi shaidar bawa ba idan an samu wannan ya zamanto cikakken adili wanda za a iya ainihin karɓar shaidarsa ubangiji ta'ala ya ce min rijalikum daga cikin mazajenku wannan ya nuna banda mata maza ake so asali su ba da shaida domin bai ce ba minkum da ya ce minkum daga cikinku ana iya ɗaukar maza ko mata amma sai Allah ya ce min rijalikum daga cikin mazajenku ina fata ana fahimta maza ake so ai albaligina balagaggu minal muslimin al ahrar daga cikin musulmai waɗanda suke ainihin wato ƴaƴa ba bayi ba domin cewa min rijalikum daga cikin mazajenku ba a ce wa mutum rajul sai in ya balaga haka ne yaro ƙarami yana ce masa rajulun ba a ce masa rajulun amma Allah ya ce wastashhidu shahidaini sai ce min rijalikum ina fata ana fahimta dole ana buƙatar namiji an gane wannan ko yaro cikin mudawwana juz'i na hudu shafi na 541 yake cewa hal tajuzu shahadatul abdi fi shay'in min al-ashya'i al-hudud wal-jirahat shin ya halatta a karbi shaidar bawa akan wadansu ababe na haddi bar a ce jin ciwo an ji wani ciwo ko haddi a kai irin wannan laifukan da akwai haddi a kai ko shay'in min al-huquqi ko ko wani abu na haƙoƙi wanda yake dan kadan ne ko ko mai yawa ne Allah au kaso qala imamu malik imam malik yace la tajuzu shahadatul abdi fi shay'in min al-ashya' shaidar bawa ba ta inganta a kowane daga cikin abu daga cikin ababe ba a karɓar shaidar bawa an gane ko kuma haka ya zo a cikin Minhajul Jalil sharhin Muktasar shi ma juz'i na 9 shafi na 173 tun daga wannan shafin har shafukan da suka zo baya ya yi magana a kan wannan tafsir kana iya komawa domin ka gani ubangiji ta'ala ya ce fa in lam yakuna rajulain idan su biyun nan da aka ce shahidaini min rijalikum kaga mutum biyu ne to lam yakuna su biyun ba su kasance mazaje guda biyu ba wanda za su ba da shaida ya za a yi yanzu ai ash-shahidan sai Allah ya ce fa rajulun sai aka samu mutum ɗaya wa imra'atani da mata guda biyu waɗanda su ne za su ba da shaida a nan gurin fa in lam yakuna rajulain an gane ko in ba su kasance mazaje guda biyu ba, ko dai ya zama lokacin da aka tafi nemo shedin ba a samu maza biyu ba, sai aka samu namiji daya da mata biyu aka kawo. An fahimta wannan kawo su da aka yi a matsayin shedu, ko kuma a'a ya zamanto cewa an je an duba an bincika an bankaɗo da aka tashi zuwa ba a yi wata-wata ba, kawai ban yi wahalar neman maza guda biyu ba, ni kawai sai na ɗauko ina zuwa kawai sai na gawa na nake taho ke ma taho ke ma taho ko suka taho, ba wahalar ni ma yayi ba kamar wancan da farkon sai da aka nemo. Kowane nau'i a cikinsu aka kawo su a matsayin shaida, to dukkansu ya yi. Malamai suna fifita na biyun ma, domin idan aka ɗauki na farko malamai suna cewa akwai wani nau'i na ainihin wato tsanantawa a cikin shi, domin mai za ka yi ta bincike kana neman adali baka samu ba, shaida namiji ka samu ɗaya ka ƙara samun na biyu sai za ka wahala kafin ka nemo, amma za ka iya samun mata guda biyu da namiji guda ɗaya. To wannan ya halatta Ubangiji ta alaƙa idan aka kawo su an gane wannan ko su su ba da shaida a wannan al'amari ko mu'amala da aka yi min mantar zauna, su ma daga cikin sharaɗinsu ya zama suna cikin waɗanda kuka yarda da su mina shuhada a cikin shaidun, ma'ana suna da waɗancan siffofi da aka ambata na musulunci da hankali da ainihin wato balagantaka ake cewa ko menene da cewa sun zamanto mukallafai yawa har ko sannan kuma ba bayi bane sun cika waɗannan sharuɗa, su ɗin adilai ne mimman tarzona mina shuhada ai tarzona hu li dini ne kun yarda da su saboda suna da addini wa adalatu kuma sannan adilai ne, an gane wannan ko. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an tazilla ihdahuma, me yasa aka ce an tazilla ihdahuma, saboda kada ɗaya su ta manta, shi ne ma'anar aya. Lafazin zalla shi ne mantuwa wato kata, lafazin abdalal a nan ana nufin annisiya, don kada ɗaya cikin matar da aka kawo ta yi mantuwa, an gane wannan ko. Lafazin yadillu ya zo cikin alkur'ani ko ala ilmuha fi inda rabbi fi kitabillahi yadillu rabbi wala yansa, a gani Allah madaukakin sarki yana magana akan ilimin tashin alkiyama sai ya bayani akan cewa ai ilimin ta dinnan yana hannun Ubangiji na wanda yake a cikin littafin da baya bata, Allah baya mantawa kuma abin yana da rubuce ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala. Saboda haka waɗannan mata guda biyu sai aka ce an tadilla ihdahuma, da aka ce ihdahuma dalilin yana komawa zuwa ga imra'atani, kada ɗayan su tai mantuwa ai tansa ihdahuma ɗaya daga cikin matan nan ash-shahada ta manta wannan shaida, dan me malamin yace li nafsi aqlihinna, saboda tawayar hankalin su wa dabtihinna, da tawaya da suke da shi wajen tantance abu su kiyayewa bi sababi galabati aqifatihinna, saboda galaba ainihin wato aqifa da rauni da wasu take da shi a wajen saboda ba ta da hankali bane. Malam yace walaysa hadha intiqasan min makanati al-mar'a, wannan ba tauye wa mace matsayin ta bane, bal huwa i'lanun lil waqi', wannan sanarwa ne ga abin da yake waqi'i min ajali zamani hukukul ibadi, dan a samu tsare dukiyar bayi aka faɗi wannan, saboda mace ba kamar namiji bane, abinda za a yi yanzu ka kiyaye shi ba dole bane mace ta kiyaye, saboda ayyukan da take yi a gida da kaza da kaza zai iya mantar da ita, shi da ake son mata biyu. Shi kuma namijin kwaya ɗaya ya yi, lokacin da aka zo aka yi kaza suna kallo, yanda za a buƙaci shaidan nan wata in ta manta ɗaya sai ta tuna mata, ina fata ana fahimta, wata sai ta ce ki tuna lokacin da aka yi mana a wuri kaza akin sa wata a tamfa ma wanda kina goyon wane ko wance, sai da tuna ta ce eh ko wallahi na tuna an yi haka, shi kenan sai ta dace da ita, ana fahimta. To wannan rauni ne da mace take da shi, an gane wannan ko. Mun karanta shi a wancan hadisi a wani darasi a baya, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mara aitu na isatu aqlin wa dinin qad laba bi lubbin minhunna, ban taba ganin masu raunin addini da hankali ba irin mata waɗanda suke rinjaye mai hankali, an gane ko. Mace tana da raunin addini sakamakon ana ibada da bautan Allah, ita ba za ta yi ba idan jini ya zo mata ko in ta haihu, amma idan aka zo kuma ana ainihin wato mu'amala ta yau da kullum tana da rauni wurin tunani za ta iya mantuwa ko da ta san abin sai ta manta ta kuma mantuwa ɗabi'a ce ta dukkan ɗan adam Allah madaukakin sarki dai yake cewa fatuzakkira ihdahuma al-ukhra sai ɗayan ta tunatar da ɗayan wannan lafazin malamai suka ce fatuzakkira din nan ya ƙara tabbatar da cewa an tabilla da aka faɗa yana nufin mantuwa ne ina fata ana fahimta ba wani zagi ba ne sai karka ɗauka an maida ita baya ne a'a wannan an yi bayani ne na gaskiya kamar yadda malam ya faɗa saboda mene wurin tsare zuciyar bayi ne na halittu dukiyar bayan Allah ka ci bashin mutum a kiyaye nawa ne wani lokaci ne kar a zo a samu matsala da sarka tafi da haƙƙin wani sai ma kar wani ya tafi da naka haƙƙin ubangiji ta ala ya ce al-ukhra ita ɗayan wacce ta yi manta ita ce al-ukhra Allah ta'ala ya sa idan ta manta ɗayan za ta tuna da ita ta ce mata an yi kaza lokaci kaza duk ta tunatar da ita ubangiji ta ala ya ce wala ya aba shuhada'u su shaidun da za a kira don su zo su zama to shaida dangane da wannan mu'amala ta bashi da aka yi tasdiqi zuwa lafazin ya ba tasdiqi zuwa idan ma duk lokacin da aka kira su aka ce ku zo ku ba da shaidan nan wacce aka yi mu'amala rana kaza ga watan kaza a wuri kaza din nan to lokaci yayi ku zo ku tabbatar da abin ya faru ko kuma an samu matsala nayi magana ya ce ba haka bane ku zo ku zama shaidan nan da kuka bada ku tabbatar da ita to kar ku ki zuwa wala ya ba shuhada kada shaidu su ki zuwa ila tahammuli shahadati wa ada'iha kaf zo su ki zama shaidan san da za a rubuta bashin sannan kuma lokacin da aka buƙaci su zo su bada shaidan ma a kotu kaf su ki zuwa an gane ko ubangiji ta'ala yace kaf su ki zuwa wala ya ba shuhada wa idza ma da uli anda tahammuli shahadati fardu kifaya domin daukan nauyin zama shaida fardu kifaya ne idan wani yayi ba sai wani yayi ba amma wal ada lokacin da mutum ya zo zai ba da shaidan da ya dauka kazalika inzalul muhtamiluna ala ma yathbutu bihi bil haqq wa illa fardu ayn ala in dai ya zamanto abinda ka ba da shaidan har ga an warware mu'amalan na ka ba da shaida akan mu'amala wani da wani ba wata matsala ya biya shi haƙƙin sa ba sai ka zo ba ina fata ana fahimta amma lokacin da matsala ta faru wani yayi musu ko kaza to yanzu wannan zuwan naka ya zama wajibi sai ka zo dan ka ba da wannan shaida a samu a ainihin wato warware haƙƙin da ke tsakani Allah ta'ala ya ce wala taqabu kar ku gaji ai tumillu kada ku gajiya an taktubuhu akan ku rubuta wannan bashin ko ku rubuta abinda kuka yi shaidan akan sa kai ma shahidtum alaihi min al-haqqi likatarati wuqu'i dhalika saboda yawan faruwan haka yau an kira ka ka bada shaida tsakanin wani da wani an jima an kira ka tsakanin wani da wani shaida can shaida nan ko ina kai a tabar da shaida Allah ya karka gaji ka dinga zuwa kana ba da shaida in dai an nema an gane wannan ko saghiran kana ko kabira shin bashin ka danne ko ko mai yawa ne malan shi shine qalilan aw kathiran ila ajlihi har zuwa lokacin da aka ce za a biya wannan bashin kai waqta hululihi an ce karshen wata ne an ce karshen shekara ne an gane wannan ko karka gajiya malan shine aila tuhmilu al-ajla fil kitaba kar ku ta kashi da lokacin da za a rubuta na biyan bashin nan wajen rubutu a rubuta 19 ga watan 7 19 ga watan 8 20 ga watan 1 ko nawa ne a rubuta kar ayi wasa da wannan an gane wannan ko ubangiji ta ala ya ce idan kuka haka zalikum wannan rubutun da za ku yi aqsatu shine yafi zama adalci inda Allah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko shi yafi zama adalci wa aqwamu kuma shine yafi tsayuwa yafi zama tabbas lish shahadati dangane da shaidan nan da za a bada sai a adadu ala iqamati ya ay adalci wa ajna sannan shi yafi kusa da cewa Allah tartabu kar ku zo ku rikice kar ku manta ku rika yin shakka hanya ko dai 1000 ne a ko 900 ne mun 1100 ne ana tsaya ana ta shakka amma rubutu duk abin da aka rubuta yana nan a rubuce ba ku ci ba qarra wa ma hufiza qarra haka ne ko to da ka kurru da kun rubuta ajna Allah tartabu ba za ku shakka ba qadar al-haqq wal ajal illa an takuna Allah ce sai dai fa idan ya zamanto an takuna tijaratan kasuwanci ne kuke yi hadiratan wanda kuke yin tagata yanzu kuke kun saba yan kasuwa ne ga shagon ka gana shi kakan an sa kudi a hannunka a hannun shi ko ka ce ba na kaya kaza duk kuna wannan mu'amalar yanzu ana yin ta an gane ko to wannan tudirunaha bainakum, wanda kuke kasuwancin a tsakaninku, ai tadirunaha wala ajra fiha, kukan karbu ba na kaza ba sai an rubuta lokaci kaza zan baka ba, dan da kazo zaka miƙa maka kaza a yakin ka kaza a hannun shi, ana wannan mu'amala. Wannan Allah ta'ala ya ce falaita alaikum junahun alla taktubuha, babu laifi a gare ku dan ba ku rubuta su ba. Irin wannan lafazin illa an takuna, wannan illa din malamai suka ce illa ne bi ma'ana lakin, ina fata an fahimta du'an domin mustasna ne da ma'anan lakin, ina fata ana fahimta, saboda mustasna munqati ne kuma shi baya cikin jinsin mustasna minhu, saboda tijaratan ba bashi bane. Allah ya ce illa an takuna tijaratan hadiratan, ya ce illa an takuna dainan ba, da ya riga ya magana akan bashi tun a baya. Nan yanzu muna mu'amala da kai ne, ga shagona ga naka, nace da Allah mi komai 500 na ina zuwa, sai ka miƙo, sai ka ba wani canji, a an jima da Allah mi komai 1000 na kuma zai ce maka mi komai kaza na, sai ka duk wannan kuna yi. To shi ne aka ce irin wannan ba sai kun rubuta ba, ina fata ana fahimta. Amma idan ya zama cikin istisna mutasil ne, yana da alaka da maganar bashin da ake yi, an gane wannan ko, to ya zama to wato ya shiga cikin bashi da ake magana da nau'in salam da ne magana jiya a kansa, duk sun faɗo ciki, koya za ku ce kun rubuta. Saboda wancan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yaslif al yaslif fi kaydin ma'lumin wa zanin ma'lum, ina fata ana fahimta. Ubangiji ta'ala yake cewa babu laifi ba sai kun rubuta irin wannan ba. Allah ta'ala yake wa ashhidu shahidain min rijalikum, haka ne wa ashhidu idza tabayatum, afwan, ku sanya shaida idan za ku yi kasuwanci. Kaga wannan akwai wani nau'i na tsanani, duk sanda za ka yi shaida sai ba sai ka kafa shaida, jama'a ku zo zan sai gesha a shagon wani, a rubuta shaida, na ba shi kuɗi, na sai ashara, shaida zo ka gani, na sai kaza zo ka gani shaida, ai kan kafa shaidu a kan duk abin da ake, kaga akwai matsala a ciki. Amma Allah ta'ala haka ya rubuta, ai fa innahu adfa al-ikhtilaf, yana tunkuɗe sabani, fa hadha wa ma qablahu amru nadr, amma ne wannan abu ne wanda yake inda an so ana iya yin hakan amma ba wajibi bane, kamar yadda malamin ya fada, kuma wasu daga cikin malaman tafsiri ma sun yi tafsirat akan wannan. Allah ya ce wala yudarra katibun wala shahid, ba a cutar da mai rubutun nan da kuma shaidan da za a bada, an gane wannan ko. Cutarwa shine a zo a ce an yi bashi na naira 5000, bashin da aka ci naira 5000 aka sa shi ne rubutun ya rubuta 5000, haka aka yi masa kifa, aka yi imla'in kuma ya rubuta. Amma lokacin da aka rubu aka watse, shi wanda ya ci bashin sai ya goge 0-1, yanzu nawa ya dawo? Ya dawo 500. Amma lokacin da aka zo za a kafa shaida a kotu, yanzu shi da ya rubutun ba an fitar da shi ba, yanzu za a ce shi ya rubuta 500, ko kuma shi wanda ya bada bashin da ya je sai ya ƙara 0-1, ya tashi daga 500 5000 ko wani 50,000, kaga ya cutar da shi shi ma. So kar ai ko ɗaya daga cikin irin wannan, wala shahid, kar a cutar da shaidun nan, wala yadurruhuma sahibul haqqi, wanda zai biya bashin kar ya cutar da su bi taklifi ma ma la yaqu fil kitaba, ta hanyar ɗora musu abin da ba za su iya ba a rubutu. Wa shahada, da wurin bada shaidan nan, wa in taqalu, Allah ya ce matakar kuka aikata abin da aka hana ku har ku cutar da su din nan, to fa innahu fusukun bikum, wannan abin fasikanci ne daga gare ku. Ma'anar fasikanci a nan shi ne khurujun an ta'ati, fita daga da'a, la yaqu, wanda bai dace mutum ya aikata ba, la yaqu bikum, bai dace da ku ba. Taqullah, Allah ya ce ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyihi, akan umarninsa da kuma hanin da yake muku. Wa yu'allimukum, Allah yana sanar da ku wannan, ku sani ku kiyaye dokokin nan da Allah ya faɗa. Masaliha umurikum, Allah yana sanar da ku masalihin al'amuranku. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah dangane da komai alimun ne, shi masani ne, yana sanar da komai. Sai Allah ya ce mai wa
in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda,
no,
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
وإن كنتم على سفر إذن كوكم كسن شيء أهالا سفيا لي أي مسافرين وتداينتم لا شكونا أهالا سفيا أكما سيء مؤاملة تباشي ذات جدت أشانكم ولم تجدوا كاتبا سيء كما كوكا نمو يربوثل دعاك شيء يربوثا فقساموا با فريهان sai a bayar da jingina maqbuba wanda wani zai karba a cikin shi wanda zai bada bashin sai ya karbo na a matsayin jingina an gane ko lafazin maqbuba shi ya karba wanda tasdiquna biha za ku karfafa wannan mu'amala ta rance ko bashin nan da aka yi ka samu natsuwa kamar yadda ainihin wato yazo a cikin sunna halal ne yin jingina hadisi ya tabbata hadisin nan Aisha wanda Imam al-Bukhari ya fitar da Imam Muslim nan Aisha take cewa اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعام بنسيئه النبي يا سي وانا ابنشي ا hannun ba yahudi zuwa wani lokaci da zai bashi lafazin nasi'a shine da jinkiri lokaci kaza ma ana bashi fa qafu dir'an rahalan tace sai annabi ya ba yahudan nan wato silkensa a matsayin jingina kuma wannan silken yana hannun ba yahudan nan har sanda annabi ya rasu ba duniya ba tarbo ba annabi ya rasu ba kai ga madiyan bashi ba abun a karbo shi Allah ya kara wa annabi daraja yace maqbuda wanda shi zai karba ayin amina ba'dukum ba'dan amma idan sashen ku ya amince da sashen ba tsakani na da wani kai tsakanin mu da kai dan na ba karance sai mun rubuta ku ba ka bane na amince maka kai ma kuma amintacce ne kaga Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashe ya amince wa sashe wanda za a yi wannan mu'amala ai adda'in wal madin da shi ne bayar da bashin da wanda za a ba bashin ubangiji ta ala ce fal yu'addi alladhi tumina amanata wanda aka bashi wannan amana aka aminta da shi aka bashi wannan bashi to ya bayar da wannan bashin yadda aka yi alkawari da shi wa yattaqillaha rabbahu yadi wa rabbu bangijinsa kar ya ci amana domin wanda ya baka bashin ya aminta da kai ne bai rubuta ba bai ce a kawo shaidu ba to kai kuma ka ji tsoron Allah ka rike masa amana ka biya wannan bashin ko ka bar ko kuma ba bai karbi wannan majin gida a cikin gaba ba rubutu ba jingina ba komai ka ji tsoron Allah wa yattaqillaha rabbahu fi ada'ihi ka ji tsoron Allah wajen biyan bashin wala taktumu shahada kar ku koye shaida idan aka kira ku ku zo ku ba da shaida lokacin da aka yi irin wannan man yaktumha wanda ya boye wannan shaida ya sani fa innahu atimun qalbuhu ma'ana qalbuhu atim zuciyarsa ce ta zunubi kai tsatsa domin zuciya aka kira saboda ita ce sarkin dukkan gabobi kamar yadda annabi ya fara cewa inda jasadi mudgha ila salaha salaha aljasad kullu wa ila fasada fasada aljasad kullu daga lokacin da zuciya ta lalace ita ce take yadda ai an bada bashin ita ce kuma za ta ce cewa ba kai yadda ba karkacin ya bashin ka ce ba ai ba to shi yasa aka ce asimun qalbuhu zuciyarsa ta zaman to mai tsatsa mai laifi ubangiji ta'ala yake cewa wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa la yaqfa alayhi shay babu abin da yake koyuwa a gare shi sai Allah ya ce
lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
وانجدي تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasa lillahi dukan Allah milkan wa khalqan wa abidan da halitta da mallaka da bai da bai da bauta dukan mun Allah ne la yakhfa alayhi shay babu abin da yake boyuwa ga Allah an ilmihi kuma ya sani wa in tubudu idan kuka bayyana da ma fi anfusikum abin da ke cikin zukatanku min as-su'i na muni wal azmi alayhi da yunkurin da kuka yi na ku kibiyan wannan bashin ku ci zuwa ku bada shaida akai a baitum ala ash-shahadati ala haqiqati ya kuka ku saka wani abu mummuna na bayar da shaida a bisa haqiqata ko tukhbu ko kuma kuka boye abun ko kun bayyana ko kun boye ma'anar shi shine tusirru fa adaitum ash-shahada kama yanbaghi kuka zo kuka bada shaida kamar yadda ya dace to yuhasibukum bihi Allah wallahi da shi Allah zai muku hisabi kun yi gaskiya akan shaidar abu fi gaskiyan ba yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi alama akhfaytum min al-azmi wa laysa qadir jazim abisa abin da kuka boye a cikin zukatan nan domin Allah ya sani fayaghfiru liman yasha Allah yana gafarta ma wanda yake al-maghfirati lahu gafara daga gare shi wa yu'adhibu man yasha yana kuma azabtar da wanda yake shi ma ta'dibuhu wa sababuhu adam al-intiqali awamirihi dalilin da yasa Allah zai masa azaba kin bin umarninsa subhanahu wa ta'ala wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai ومنهم محاسبتكم اذا سكن يكون تشيله يمكن حسابي وجزاؤكم يمكن جزاء يمكن ساكمكم dan gane ko malai yace wa fihi tahdidun liman yaktumu ash-shahada anan gurin akwai jan kunne akan wanda yake boye shaida aw huwa min babu ta'lil ma harrama Allah ko kuma tana magana akan babun halatta abinda Allah ya haramta walidhalika aqafa ash-shahadati az-zur shi yasa malai biyo da magana shaida az-zur ta ƙarya ala ibadati al-awthani wajen bautar gumaka lokacin da yake bayani a cikin surar al-hajj yace fajtani burriji samil al-awthani sai ce waje tani ku kaura zuwa Allah ya tsare ni insha Allah ya ce ni
amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كتبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
آمن الرسول lallai manzo ya yi imani bima unzila da abinda aka saukar ilaihi zuwa gare shi min rabbihi daga wurin ubangijinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake nufi abinda aka saukar masa ko shine alqur'ani wal mu'minun suma mummunai sun yi imani da abinda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullun dukkaninsu gabaki daya da ainihin wato annabi da mummunan آمن بالله بك سن إيماني دا الله وملائكته سن إيماني دا ملائكوسا وكتبه سن إيماني دا لتكفنسا بالجمع وقرئ بالإفراد كما يزوى وترواية ورسله حتى سن إيماني دا بك صورا من زنيل أبنجده تعالى يعيكو دا ما أبند سكي تشي واسوم مني لا نفرق بين أحد من رسله باما ربا فو بمبا ستكان وانيلا دا سكن من زنن الله إذكا نوس من إيماني يسو gaba daya mana ba sa cewa sun yi imani da wannan annabin ba su yi imani da wannan annabin ba irin yadda ainihin wato yahudi da nasara suka yi sun yi imani da wasu ba su yi imani da wasu ba min allazina hadu yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina lajan bi alsinatihim wa ta'nan fi ddin zuwa ƙarshe كما إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق وهو الحق مصدقا لما معه هذا سيدي إيماني دون بانغاري بس إيماني دون بانغاري با تو سوم مدي با ساين هذا سنا إيماني لأ الله كباكي لا إذا إكما من زننسا كباكي لا باسا بمبن تتكانوس وقالوا سكتشي سمعنا منجي أي ما أمرنا به abinda aka ba mu umarni mun ji zamu yi aiki sama'a qabul wato saurare na karba da aiki da abin wa ata'na mun yi da'a mun yi biyayya wasu fadairin yadda yahudawa da nasara suka fada suka ce samina wa asaina ba qalu suka ce ghufranaka ya allah ka gafarta mana rabbana wa ilayka al-masir ya ubangiji ba kuma mu tana gare ka duk abinda muka yi na kure ka yafe mana la nukallifu allah la yukallifu allah nafsan illa wus'aha Allah baya daura ma kowace rai sai abin da zaka iya ma'ana ma sallafa Allahu nafsan illa wus'aha ma'ana Allah bai daura ma wata rai ba sai dama abin da zaka iya Allah ya ce kai sallah kai azumi kai zakka kai hajji duk Allah ya san zaka iya ne sai Allah ya ce kai abu an fahimta yace illa ma tasa'ahu qudratuha sai abin da ikon take iyawa na rai laha ma kasabat ita wannan ran tana da abin da ta aikata na alheri ai min alkhairi ai thawabuhu kama kalla dukkan dancin aikin lada tana da wannan lada wa alaiha amma akan wannan ran dai maktasabat na zulubin abin da ta aikata in zulubi ta aikata akwai shi akan ta shi ma yadda take da ladan haka za ta samu zulubin min ash-sharri wa wizrihi Allah ya ce rabbana daga ci suka ce ya ubangijin mu la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu idan mun yi mantuwa wani abu da muka aikata bisa mantuwa shine kake mana hukuma ko akwana ko kuma muke kuskure hadisi ya tabbata cikin sunan ibnu majah da ibnu hibban hadisin abdullah ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi an ummati alqata wa nisyan an tauke wa al umma ta kuskure in suke abu akan kuskure ko kuma suke bi akan mantuwa wa mastukrihu alaihi da abinda aka takura wa muji aka ce sai yayi ba shi yake son yin ba ba kama ka da wannan zulubin gaba daya imam al-hakim yace hadisi ne wanda yake sahihi to shine wannan addu'a da hadisi ma da annabi yake cewa dukkan da annabi ya karanta wannan aya sanda aka saukar da waɗannan surori duka Allah ta'ala ya ce an amsa an amsa an amsa Allah baya kama mu da irin waɗannan kurakurai Allah ya ce rabbana la tahmil alaina wa la tahmil alaina isran ya Allah kar ka daura mana wani abin da yake ba za mu iya daukar sa ba ma amaltahu alal ladina min qablina kamar irin yadda ka daura mu waɗanda shi gabanin mu nan ba tuhumar Allah bane wai ya daura mu wasu wanda za su iya ba a'a mana duk abin da zaka daura mana Allah ka sa za mu iya daukar sa ba irin yadda aka daura mu suka kafin mu suka ki dauka ba an gane wannan ko su a ta rufin banu isra'ila na cewa duk wanda ya kashe rai in dai zai tuba sai ya je yayi wuri kaza kafin a karɓi tubar sa sai ya je baitul maqdis amma ka ga mu nan za a biya menene za a biya diyya idan ma an yafe maka diyyan to hakkin kuma yana nan Allah ya ce sai kai azumi ko ba ka bane duk cikin sauki ne kuma duka dan adam zai yi ubangiji ta ala ya ce rabbana wala ta'mil alaina haka ne rabbana wala tu'amilna ma la taqata lana bihi ya Allah kar ka dora mana abin da ba mu da iko ba mu da karfi akan sa ba za mu iya ba min takalifi wal bala na nauyi da kuma bala'o'i jaraba wafu anna ya Allah ka yafe mana ai in fuzulubana ma'ana ka kankare mana zulubanmu waghfir lana ka gafarta mana warhamna kai mana rahama a cikin waɗannan ababe da zamu aikata ya sallan anta maulana sai ne majurcin al'amarin mu fansurna ala alqawmil kafirina ya Allah ka taimake mu akan mutane waɗanda su kafirai wannan aya ta ƙarshen suratul baqara guda biyun nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayoyin nan guda biyu duk mutumin da ya karanta su a cikin dare sun ishe shi ba'ana sun ishe shi daga qiyamul layl sun ishe shi daga abin da zai nemi tsari da shi sun ishe shi ba akan komai malamai sun yi maganganu da yawa lokaci ya riga ya mana halinsa ba za mu yi bayani mai fadi akan sa ba muna fata ubangiji ta ala ya bamu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
Thank you.